Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 12 ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 16:25. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lord Duniya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya kuma kiri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewar har yau dai ƴan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan sanarwar tazarce da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ra'ayoyi sun bambanta da juna. Haka kuma Usman Ahmad Kabara na tafi da shirinsa na nakasa. Wannan kuma dauke da sharhin jaridun kasar Ghana da sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ba zai tsaya takarar neman a sake zabensa a zaben da za a yi cikin watan Nuwamban bana ba, wanda ya janyo ayar tambaya ko jam'iyyar Republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaben rabin wa'adi na bana. A wani taro da manema labarai da ya yi jiya Laraba, Ryan ya ce zai yi ritaya bayan wannan majalisar ta kammala aikinta a cikin watan Janairu baɗi. Bayan shekaru 20 a majalisa, Ryan ya ce yana so ya samu lokaci sosai da uwar gidansa da kuma ƴaƴansa guda uku. Ritaya da kakakin majalisa Ryan zai janyo zazzafan kamfe tsakanin ƴan jam'iyyar Republican kan wanda zai mai gurbinsa. Babban kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke duba laifukan yaƙi ta yi watsi da hukuncin wanke tsohon muƙaddashin Prime Minister Serbia Vojislav Šešelj a shekarar 2016. Yanzu kotu ta ɗaure shi na shekaru 10. Alkalan kotun ɗaukar ƙara da ke Hague sun yi amfani da jawabin da ya yi a shekarar 1992 na sukar 'yan Croatia ne cewa a kori 'yan Croatia a hukunta su a zaman cin zarafin bil'adama. Saboda haka ne suka yi watsi da hukuncin da ta wanke shi cewa babu shaida da za ta kai ga hukunta shi. Sai dai kuma akwai yiwuwar Šešelj zai ci gaba da zama mutum mai cikakken ƴanci domin ko ya riga ya kwashe shekaru 12 a gidan yari tun bayan da ya miƙa kansa ga kotun ƙasa da ƙasa a shekarar 2003. An dai sake shi ne a shekarar 2014 domin ya je neman maganin cutar daji wato kansa, amma kuma ya ci gaba da zaman dan majalisar dokokin ƙasar ta Sadiya. Sai dai Šešelj ya ce hukuncin da alkalin ya yanke na baya-bayan nan ya sabawa doka, kuma wannan bai sa yayi nadama akan waɗannan danyen aikin da aka tume shi da aikatawa ba. Kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dattijan Amurka ta yi zama domin ta tantance wanda shugaba Donald Trump ya miƙa mata sunansa a matsayin wanda zai zamo jakadar Amurka a ƙasar Sudan ta Kudu. A lokacin zaman tantance shi da aka yi a rana guda, Thomas Hushek ya ce a shirye yake ya ɗauki nauyin wannan aikin duk ko da yake ƙasar Sudan ta Kudu ƙasa ce da ke da sarƙaƙiya a harkokinta. Senator Cory Booker, ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar New Jersey, wanda ya taɓa kai ziyara a ƙasar ta Sudan ta Kudu, ya shaidawa Hushek cewa ya damu ƙwarai da irin halin da ƙasar ta Sudan ta Kudu ke ciki domin an gaza samun wani ci gaba ta fannin samar da zaman lafiya musamman a wannan gwamnatin ta shugaba Donald Trump da ta gaza samar da wata manufa ta sadidan akan rikicin ƙasar wanda yanzu ya shiga shekaru na 5. Haka kuma Booker ya bayyana damuwarsa akan yadda ƙasashe makwabta kewa ƙoƙarin Amurka zagon ƙasa ta hanyar ƙin amincewa da gwamnatin ki, ƙin taimakawa gwamnatin ki. Kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ƙasar Uganda ta taimakawa gwamnatin ki da makamai wanda mu ma muna ba shi makamai. Ya ce makaman tsaro da kashe kuɗi har dala 130 domin horar da jami'a a ƙasar Uganda, kamar yadda bincike na ya tabbatar mini, inji Buka. Muna ba da manya-manyan makamai ciki har da jirage masu sauka ungulu da makamai, amma babban damuwar ita ce an mayar da kayan an zubar da su zuwa da su ƙasar Uganda daga ƙasar Sudan ta Kudu, inji Buka. Ya ce wannan ba mayar da hannu agogo baya ba ne na ƙoƙarin da muke yi a wannan yankin. Mahukunta a ƙasar Iran sun kame aƙalla mutane 12 da ke harkar hada-hadan kasuwancin kuɗaɗe na ƙetare a ƙasar ana zargin waɗannan mutane ne dai da kasuwanci da kuɗin na ƙasar ta hanyar da ta saba wa doka. Ayin wannan kamin ne da domin daukar matakin ganin darajar kuɗin ƙasar bai lalace ba idan aka tantance martaban kuɗin da dalar Amurka. A cikin rahoton da kamfanin dillancin labarai na ƙasar Isna ya wallafa a jiya Laraba, ya ambato babban sojojin ƴan sandan birnin Tehran Hussein Rahimiyas na cewa an tsare waɗannan ƴan kasuwa su 12 ne a babban birnin ƙasar domin samun su da kokarin ganin yiwa kasuwancin kuɗin ƙasar zagon ƙasa. Rahim ya ce an kwace wasu adadin kuɗi da bai bayyana ko nawa ne ba, kuma daga hannun su aka kulle musu shaguna har 16.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a haƙiƙa dai ƴan Najeriya suna ci gaba da yin tsokaci akan sanarwar tazarce da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a ranar Litinin wannan mako, kuma ana samun ra'ayoyi mabambanta da juna. A wannan karo wakilinmu a kudu maso gabashin Najeriya Alfonso Okoro Igwe ya tattaro muna ra'ayoyin al'ummar yankin a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna a yankin kudu maso gabashin Najeriya game da aniyar shugaba Muhammadu Buhari ta sake neman shugabancin kasar a babban zaben shekarar 2019, wacce shugaban ya bayyana a taron majalisar kolin jam'iyyar APC a ranar Litinin da ta gabata. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Nyerere Anyim, tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Abia a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC, ya yi marhabin lale da labarin yana mai cewa:
"That is one of the best news Nigerians have received in recent times."
Wannan na ɗaya daga cikin labarai mafi daɗi da ‘yan Najeriya suka samu a kwana-kwanan nan, saboda matuƙar da ya ki ayyana tsaya takarar da kuwa ya kashewa waɗanda suka yi imani da ayyukan da yake gudanarwa gwiwa, kuma an san ba wanda zai iya rawar ganin da yake yanzu. Hakika yana da manufofi masu kyau, kuma yana da burin tabbatar da ci gaban Najeriya. Saboda haka, zaccewarsa ita ce mafi alheri a gare mu, kuma ya kamata a ba shi damar kammala ayyukan da ya fara don ci gaban ƙasarmu. Daga bisani dai, wasu sun bi sahu da tofa albarkacin bakinsu.
Ni Adamu Alhaji Umaru Muhammadu Bello. Dama abinda mu muke jira mu ji kenan. Alhamdulillah. Dama Buhari lokacin da ya hau, ya yi alƙawura wanda ya ce muna cin hanci da rashawa zai tsaye da shi. A wani kauli an dakile shi, a wani kauli ba a dakile shi ba. Kamar irin wannan ƙananan da ake yi na kan hanyoyi da wani abu, wannan ba a dakile shi ba. Amma kamar irin na office din nan, mu muna ga cewa an dakile shi yanzu. Saboda mi a duniya yanzu Najeriya tana da tasiri saboda ashon inda yake dauka ga wannan irin bancin hanci da rashawa da yake.
Sunana Muhammad Haruna Abuki a PTF. Yanda Buhari yake nema zai wuce din nan, Ubangiji Allah ya bashi sa'a, muna goyon bayansa 100%. Kuma bayan haka akwai kurakuran da suka dan faru, saboda haka Allah ya bashi basiran gyara su, Allah ya taimaka masa.
Sunana Dahiru Musa Reza. Hakika na yi farin ciki yanda shugaban kasa Baba Buhari ya fito ya bayyana ma Najeriya talakawa kan cewa zai sake takara na shugabancin kasa ya ci gaba da yi. Abu ne wanda mun dade muna jira mu ci daga bakin shi, ba bakin wasu ba. To kuma yau Allah ya kawo lokacin din mun ji, muna murnan haka.
Ni ne Azadi Danjuma Muhammad Bulama. Ina goyon bayan tazarcen nashi saboda kasar nan inda ya karbe ta cikin mawuyacin hali ne, kuma da rashin lafiya da Allah ya jarabce shi, amma yanzu ya samu lafiya. Allah ya bashi kwarin gwiwa, kuma yawanci cabinet nashi idan yazo daga shefin din cabinet din sa.
Sunana Abbas Muhammad Jidda Walere Jada. Baba Buhari tunda Allah ya tabbata shi, Allah ya bashi sa'a, kuma muna roƙon Allah ya bashi lafiya.
Sai dai kuma wasu sun bayyana kin amincewar su da hakan, suna cewa:
"My name is Chukwu Maobi. I felt disappointed because it's a mark of inconsistency on his own side."
Na ji kunya saboda wannan alama ce ta rashin gaskiya, ganin cewa ya ce ba zai nemi wa'adi na biyu ba, amma sai gashi ya ayyana aniyarsa. Ya kamata a barwa matasan arewa su ma su gwada a gani.
Sunana Musa Alhaji Hussein Dambauci. To zarcewan sannan da yace zai zarce mu a shekarun baya ma da ya wuce shekara uku nan da yi, mu ba mu ga wani abu ba. Ana maganar cewa a'a yayi wayan sabubuwa, yayi wayan sabubuwa mu gani ba. Tsaron da ake faɗa ƙasar Maiduguri ake faɗa, ana cewa akwai tsaro, mu ga tsaron nan ba. Tunda ko kwanan nan mutane muka ji suke maganganu akai. Duk wayannan abubuwan da yake faruwa menene ya kamata yi? Akwai police, akwai soja, akwai civil defense, akwai meme, ya kamata a ce wayannan abubuwan an bi diddigi. Shi ba shugaban bane, ba zai biya san me diddigin wannan abun ba. Tsaron haka yake, tsaron yake faruwa. Wani irin tazar zarce ta zarce ina ta zarce zuwa ina ta ina za ta zarce
ni ne shugaban Mikail Kigane dan jihar Sokoto to alhamdulillah ba shakka Buhari dan takarar shugabancin kasa ne a kan jam'iyyar APC to amma a lokacin da ya zo ta yiwa ta daya babu irin halin da Najeriya bai sha ba saboda ko ina son aihu akan line Buhari sai shugaban kasa to amma wallahi abinda mun ka zata Najeriya za ta canji to sai gaba dai Buhari ya tsaya shugaban kasa sai ya kawo wa'inda ba su san kan mulki ba yace su ne na kusan shi to ya tabbatar da cewa in ba ya dauki wani mataki akan takarar da zai bai yanzu to wallahi har yanzu Buhari zai zama dan takara na mata ba ko na maza ba saboda gaskiya mun wahala a wannan lokacin canji ya baci kasuwanci ya tsaya yunwar tawa dan Najeriya yawa
Alfonso Sokolibe muryar Amurka daga Owerri Najeriya
to majalla a gaida Alfonso Sokolibe kafin mu ci gaba sai a shakatar da wannan waka dake zuwa
Assalamu alaikum maza da mata musulmai ku taulari wannan zantuka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don samu su yaya na kun yi ta kuka sai tuna fadi uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda malima ya je ni sallah ko minni na rasu tun da ma ai na adana likafani na mata ta ita za ta yi wankan gawa sai mi sura bayan ta zama komai sai ka ji kumar wasu za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zabu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya ga rayuwa ka ce duniya ba ki iya rudina na tuna da mutuwa mutuwan nan matsayi ina ta kuka da hawaye na hawaye na duniya ba ki iya rudina na tuna da kabari kabarin nan matsayi ina ta kuka da hawaye na hawaye na bayan amin sallah
to madalla wakar naza yaren zamani kenan ana shin wadannan shirye-shirye ne daga nan sashen sanin muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 12 na dare a nan Washington kusan 13 karfe da minti 13 ga kuma shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba a yau 12 ga watan afrilin shekarar 2018 mun sake waiwaye ne zuwa kan lauyoyi inda muka sake zakule wani bawan Allah da muka taba tattaunawa da shi wato cikakken lauya mazaunin garin Kaduna barista Garba Shehu barka da warhaka a cikin shirin nakasa ba kasawa ba a daidai wannan lokaci
barka kare ka bar ya aiki
wallahi alhamdulillah a da farko me ka fahimta da kalmar nakasa
nakasa shine kaman wato mutumin da Allah ya jarabce shi da wata wani ragowa na rayuwa ko ya kafa ko kuma gurgu ko makaho ko kuturu ka gane wanda dai ba irin siffa dai na mutum Allah ya rage shi ta wani hanya ko ta wani dalili Allah ya rage shi
haka
bai da wannan sabuwa to ni abin da na dauka shine na kasar shi Bahaushe ne mai da kasa ta zama kaman wani liability ya zama kaman ciwo amma idan ka lura da kyau zaka ga cewa akwai guralin da suke da kasar su amma na kasar su suna ayyuka na wanda ma masu jiki ma suke
ga su muna gani a nan kasashen Turai
yawa
kai masani ne na shari'a ta Najeriya shin kundin tsarin mulkin Najeriya wai bai san da na kasar su bane ko yaya
wato abin da yake faruwa shine yadda aka yi kundin tsarin mulkin Najeriya inda kai dan Najeriya ta tsarin mulki ba ta da wani na kasashe da mai lafiya duka gurin tsarin mulki dan Najeriya ne ka gane to sai dai abin da yake faruwa shine ita ainihin society din namu ne
to al'umma gaba daya
shine ita ne ta kawo wani wariya
to
amma yanzu duk wani yanci da kasan dan Najeriya nake ina da shi da kasan shi ma yana ci
eh kundin tsarin mulkin Najeriya bai fito da shi karar ba kila shi isa mutane suka yi wa abin rukunsa kai na kashi ne zaka ce akai
eh kwarai da gaske bai fito ba bararo baro baro kamar a cikin tsarin mulki na yanzu to amma da haka mu abin da muke kallo shine idan ka lura da kyau zaka cewa idan aka ce dan Najeriya to dan Najeriya ha babu bambanci tsakanin na kasashe da cikakke
eh
saboda haka kowane dan Najeriya ne duk abin da ya shafe ne a wannan a matsayin wanda ba na kasashe ba ya shafa ma na kasashe
eh yancin
da tsarin mulki ya bani shi ma ya bashi
haka to mu
dauka amma abin da aka yi
eh ina jinka
abin da aka yi shine yawa da akan dan yin da disa ne haka saboda a tabbatar da cewa sun samu shiga cikin ko harkan gwamnati ko harkan majalisa ko na bu akan ce ya kamata a bar musu wani kaso ka gane ko jaraba mukamai yawa to gaskiya abin da yake faruwa shine gwamnatocin mu ne basu masu adalci ba domin ya kamata wajen jaraba mukamai a ce akalla an samu daya ko biyu a jihohi ko a tarayya ma
haka
ka gane ya kamata a ce ayi musu because ƴan Najeriya da tsarin mulki ya ce su ma ƴan Najeriya ne kuma yanci da duk kowa yake da shi su ma suna da shi
ai haka to amma zaka ga mafi yawanci a dauka a cewa kila an yi kuskure na magana a tsarin mulki bai fito da abin kararrabar saboda kila shari'a bata kalli kila mutanen za su iya kallon abin a baibai ba to amma daga baya kungiyoyi daban-daban na kare yancin bil'adama ne na su mutane masu bukata ta musamman din sun ta koke-koken a fito da doka ayi musu kaza abin ya dade shekara da shekaru ga duk wanda ya san magana da nake a majalisar dokoki ta Najeriya amma abin bai kai ga ci ba har yau menene matsalar ka
wato ka san kamar da muke magana ka fada tun da muka fara mun lissafi mun yi mutanen cewa mutane suna ganin kamar na kasa wani kasawa ne amma abin da ya kamata shine ana ta gyara tsarin mulki ana an yi gyare-gyare a tsarin mulki nan tun lokacin da aka fara
fa sosai kuwa har zuwa
ga ƴan majalisa ne yawa ƴan majalisa ne ya kamata su yi gyara su nuna cewa to koda kamar yadda da ake cewa za a ba mata kashi 30 su mu kaga su ma ya kamata a ce a kire musu wani kaso koko amma sa shi zama da kamar a ce a yi gyara cewa idan za a tafi kwamishinoni ko a jihohi ko da ke special advisors ya kamata a ce kowane gwamna an ba na kasashe an ba su gurbi guda ɗaya ko guda biyu
haka
za a iya saka tsarin mulki wannan ƴan majalisa ne ya kamata su yi wannan gyaran a cikin tsarin mulki don su tabbatar da cewa an kare aikin na kasassun an kare haƙƙin na kasassun duk da bayan wanda kuma yake cikin tsarin mulki
to kaga bayo da kai wannan magana sai ya tuna min a wannan gwamnatin da ake ciki akwai Dr. Ankle da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bashi mai bada shawara ta musamman akan harkar na kasasu kaga makaho ne gaba ɗaya baya gani amma gashi an bashi wannan mukamin wanda kuma na ma yi hira da shi a cikin wannan shirin yayin bayani sosai
haka
to misali kamar yadda kace in aka zo ana zabe na siyasa zaka ga cewa waɗannan ƴan majalisar da suka tabure musu akan wannan abu da su na kasa suke ta kuka akai amma ai ba sa cewa ba sa son ƙuri'un su
eh kwarai da gaske duk kuma inda suke son inda suke za su je su nemi ƙuri'un su
eh haka
to amma kuma an aka jeba ƙuri'un ya kanta kenan
to kenan ana
ba sa aje su kawai
yawa
sai dai aje su kawai ana ba su sadaka in sallah ya tashi aje a raba musu kaya in azumi ya tashi a raba musu kaya in kisma bai tafi ya tasa araba musu kaya
haka to amma misali ku masu masana misali shira musamman lauyoyi shin abun bai damun ku ne a ce kila kun zo tare ku ce kai mutanen nan fa gaskiya fa ya kamata saboda kaga ana tabbatar ba za a rasa mai na kasa ba a cikin lauyoyi da sauransu shin wanda
akwai
wani yunkuri ne
wato abin da yake faruwa shine din yunkurin da za a yi ka san wato idan shi gyaran doka koko irin gyaran doka don a samu irin shigar da irin wannan abubuwan dole ƴan majalisa za su
haka
to idan ƴan majalisa ba su da ra'ayin yin abun ko yaya ka sa musu pressure ka sa kai matsa
ka ji matsa lamba
ba za su yi ba
ko
yaya ka sa musu matsala ba ka sa musu lamba ka matsa musu lamba ba yi za su yi ba
To zaka ga akwai nakasassu da yawa da muka yi magana da su zaka ji suna cewa ai na tambaye su ɗaya bayan ɗaya zaka ji na ce idan aka baka dama aka ce ga wani abu guda ɗaya da kake so a yi ma masu nakasa ɗin nan wanda kowa zai amfana da shi misali zaka ji wasu zasu ce a'a a fito musu da doka a wasu zasu ce a'a a ba su tallafi misali kai a matsayin ka na lawyer misali a shari'ancen wani irin abu ne karfi ne ya kamata in aka dankara musu akan su akan wannan dokar za ta zama cewa ta shafi kowa yayi kamata a yi shin a majalisar ne a'a kundin tsarin mulki ne a'a a ma'aikatu ne na gwamnati yaya abun ya kamata in a shari'a
zai wato idan aka samu aka sai a tsarin mulki ya da an yi gyara an saka cewa ya kamata wajen raba mukamai a rinka kula da su to kaga koda a ma'aikatu ne koda wajen sana'a ne kaga za su yi kokari su kawo mutanen su ka gane a cikin tsari to kaga da haka za a dora musu nauyi
haka
yawa an yi da su kuma zaka ga cewa kuma an rage yawan su ma da suke barace a hanya duk za a rage su saboda wanda bai shi da kafa wanda ba shi da kafa zaka iya koyar masa sana'a da zai da hannu
kware kuwa
akwai su da yawa akwai sana'o'i da yawa da za su
misali masu hannu da shuni a ganin ka akwai rawar da za su iya takawa
kware
ko za su jira ne sai gwamnati ta ba da doka da sauransu
a'a wato ai mu dama babban matsalar mu kenan a Najeriya har ta masu kudin ma suna jira wadansu abubuwan ma da ya shafe su ma su jira sai gwamnati ta ce musu gaskiyar magana shine in ana so a taimaki na kasasu a Najeriya gwamnati ta kade ba za ta iya ba
haka
dole sai masu arzikin nan masu hannu da sunan nan sun taimaki gwamnatin nan wajen kuma dama muna da abin da ake initiative ya kamata masu hannu da sunan ne masu fara kirkiro da wayannan abubuwan so daga baya gwamnati ta shiga ciki ta inganta
kila su ma sai zama musu hanyar samun kuɗi su kansu
yawwa kaga idan suka zo suka fito da mutanen nan haske koya musu hanyoyin sana'a nan suka bude musu wajajen yin sana'a nan kaga wata gwamnati ma koda gwamnati bata sa hannu a ciki ba a waɗansu abubuwan zaka gwamnati ta ce tana son a tsaya a gurin su kaga an kara musu karfin gwiwa
haka
an kara musu karfin gwiwa saboda haka to mu babban matsalolin mu gaskiya a Najeriya yanzu musamman arewacin Najeriya inda malakasu suna suka fi yawa gaskiyar magana shine masu hannu da shinin ba sa taimako sun tsaya ne suna sa su ran sai in ma za a taimaki na kasasu sai dai gwamnati
a madadin dai kawai inda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kanshi bakon namu wato barista Garba Shehu Julie Lazarus Gresham ita ke hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to madalla a gaida Usman Ahmad Kabara da bakon nasa yanzu ko ga sharhin jaridun kasar Ghana daga Ridwan Mukhtar Abbas
za mu so mu sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wannan babban labarin ta shine babu wani aiki da ake kashe kuɗin man fetur a kansa kamar yadda aka rinka yin ikrari jaridar ta ce kimanin fiye da rabin ayyukan da aka tabbata cewar ana tattalin su da kuɗin da ake samu daga kuɗin shigan man fetur ba su wannan kwamitin lissafi da kuma kula da lamarla na al'umman ƙasa ne ya bayyana haka wannan kwamiti wadda ke kula da abu da ke kai yana kawowa na irin abin da ake amfani da shi na kuɗi da kuma gasin ƙasar ta nuna damuwa game da rashin waɗannan ayyukan da aka rinka ikrarin cewar akwai su har yau dai a jaridar ta Daily Graphic ƙungiyar nan ta Nagrat ta janye zanga-zanganta jaridar ta ce ƙungiyar Nagrat wacce ƙungiya ce ta malaman koyarwa waɗanda suka yi karatun jami'a na ƙasa sun janye zanga-zangansu na illa masha Allah da sun ka kuduta yi saboda gazawan gwamnati wurin cika alƙawarin da ta yi musu na biyan su ba su sukan da malaman ke bin su ƙungiyar ta ba da sanarwar cewa ta janye wannan shirin yin zanga-zanga ne bayan sun shawarta da ƙungiyoyin ƙadago da rukunoni da ke da nasaba da irin waɗannan ƙungiyoyi. Jaridar da Today kwamitin nan da ke sha'awar lamura na al'umma da kuma lissafi ya fallasa NDC game da ayyukan man da babu su da Herald Opuni ya yi ƙarar jaridar Daily Guide akan kuɗi sidin miliyan 2 da Informa a daharen NPP na shafa wa Muhammad Kashin Kaza amma tsohon shugaban ko a jiki har yau dai a Informa wannan labari ne na wata mace mai shekaru 32 da ta yi mutuwa mai ban al'ajabi amma kuma ana zargin ɗan sandan la da jan kafa wurin binciki da Daily Guide tabargazar amsan albashi sai biyu a wata sashin binciken miyagan ayyuka na tuhumar ministotin NDC 25 Daily Guide har yau Mahama na gujewa yarjejeniyar tsaron sojin Amurka da Ghana Ghanaian Times Attorney General na binciken badakalar ayyukan ƙarya da aka ta ikrarin ana tattalin su da kuɗin mai The New Crusading Guide tashin hankali wani mutum dan shekaru 28 ya daddace mahaifinsa da adda har yau da a Crusading Guide ni shugaban kasa yayi bankwana da jakadiyar kasar Sin a Ghana da wannan dandasa aya a sharhin jaridin na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to wadalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da kabar kuma ta Bali Jatara da tarayyar Najeriya hakika mun farin ciki da ziyarar da shugaban kasan da Najeriya ya kawo a jihar Taraba kuma muna fata wannan ziyara ta sa ta kawo haɗin kai da sulhun juna da kuma kawo ƙarshen falace falace a kabilanci da addin da ke faruwa a jihar Baki da kuma sauran jihohi da ma Najeriya baki da
mai magana mun sake musari da wariyar tarayyar Najeriya ina kira ga al'umman Arewa maso gabashin Najeriya ya kamata mu kama addu'a kamar yadda a baya wannan rubutu da addu'a ne muke addu'a kar mu sa wannan addu'a ne kai don Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina fitina ce da ta zama ta tantar gobe ko da an kai hari gari kaza to dan haka ina kiran al'umman Arewa maso gabashin Najeriya kamar a baya idan muka yi sallan azahar la asar magariba insha Allah asuba kullum ko wannan sallah sai mun yi addu'a ya kamata wannan addu'a mu ci gaba da
assalamu alaikum sashen Hausa BOA sunana Alhaji Umar Dangara chief grader operator ministry of service state Nigeria to Allah ku minka min ta'ziya ta da tausayi ga mai girma gwamnati Jihar Kebbi da jama'ar Jihar Kebbi baki daya da jama'ar Bagudu dukan su dangane da rashin da mun kai na Alhaji Muhammadu Bello Kuga Allah shi gafar ta mai shi kyautata bayansa Allah ya sa huta hata Allah ya sa huta hata Allah shi mai rahama Allah ya saka mai da alheri abinda yawa jama'a na alheri Allah ya yi mai zunubai ne
Assalamu alaikum BOA Hausa yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da yanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana anayan sana tsayawa takarar mulki a shekara 2019 to muna fatan kafin nan lokaci zai ci rikice kushin da yake faruwa a kasanmu Najeriya na gode sashin Hausa na muryar Amurka suna na Kadoro Diga ga dan Fulani da jihar Bauchi Najeriya na gode
to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice
kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ba zai tsaya takarar neman a sake zabensa a zaben da za a yi cikin watan Nuwamban bana ba wanda ya janyo ayar tambaya ko jami'ar Republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaben rabin wa'adin na bana a wani taro da manema labarai a jiya Laraba Ryan ya ce zai ritaya bayan wannan majalisar ta kammala aikin ta a cikin watan Janairun badi bayan shekaru 20 a majalisa Ryan ya ce yana so ya samu lokaci sosai da uwar gidansa da kuma yayansa guda uku babban kotun kasa da kasa ta majalisar dinkin duniya dake duba laifukan yaki ta yi watsi da hukuncin wanke tsohon mukaddashin prime minister Serbia Vladislav Seselj a shekarar 2016 yanzu kotun ta daure shi na tsawon shekaru 10 alkalan kotun dauka kara dake Hague sun yi amfani da jawabin da yayi a shekarar 1992 na sukar yan Croatia ne cewa a korikoro yan Croatia a hukunta su a zaman cin zarafin bil adama saboda haka suka yi watsi da hukuncin da ta wanke shi
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu ya zama daidin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsi wato Mr. Darrell Smith baba ya kuma kirini daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.